kungiyar matuka motoci ta Nigeria NURTW ta ce rashin kyan hanya fa na taimakawa matuka wajen sace mutane akan hanyar Kaduna zuwa Birnin Gwari. Shugaban kungiyar ajoyin Arewa maso yammacin Nigeria Alhaji Alhassan 313 ya ce akwai bukatar gwamnati ta gyara hanyar domin kawo karshen sace-sacen mutane.
To gaskiya muna cikin damuwa amma zamu ce alhamdulillah domin dan tsakanin nan gaskiya an samu sauki musamman jami'an tsaro sojoji dake aiki a wurin nan da kuma ƴan sanda da ƴan masu sa kai da suke bada gudunmuwa kuma muna alakanta wannan nasara kuma hadda wannan gwamnatin tarayya da muka ga cewa ta bada dama a ci gaba da gyara wannan hanya da tulalacewa ma'ana faci-faci duk da ba ai sabon aiki ba amma wannan faci-faci idan aka ce hanyar na da kyau motoci na wucewa da sauri yana kawo sauki ta yadda za a samu miyagu ɗan hanya da ramuka za su fito su zo su tsara mutane mota ɗaya ma da ta zo suka dauke jama'a suka shige sai kaje suna neman kuɗin fansa to amma muna cikin ganin wannan kuma muna yabawa muna ganin cewa gashi yanzu an ci gaba da gyara sai muka ga masu hukumar Fema sun ma kwashi kaya mun shiga damuwa a wannan tsakanin domin hanyar Birnin Gwari ita ce cibiyar da ta hada yankunan waɗannan jahohi na Arewa da zuwa Lagos Ibadan da sauran wuraren mu na kasuwanci dake a kasashen Yarbawa muka duba tashin waɗannan jami'an hukumar Fema da suke gyara wannan hanya an fara an bari gaskiya ya samu cikin damuwa da fargaba saboda daga lokacin da aka ce ba hanyar nan ba ta da kyau to zaka ga kodin shi kusan kullun sai kaji ana satan mutane yanzu kaga hanyar Birnin Gwari zuwa Hultuwa tunda ta fi kowace hanya mutuwa a kasar nan kullun sai an dauki mutane kullun sai an harbi jama'a an ce an kashe su ba kuma komai ya jawo wannan ba mutuwa hanyar kwata-kwata da aka kaurace mata to shi yasa mota daya biyu in ta zo shikenan sai wayannan mutane su zo su dauki jama'a
sai dai kuma shugaban kungiyar haɗin kan al'umma ta Arewacin Najeriya da ake kira Arewa People's Unity Association Alhaji Adamu Aliyu ya ce maganar sace mutanen dai ta fi alaka da zargin da ake cewa akwai baragurbi cikin jami'an tsaro.
Babu alaka tsakanin mutuwar hanya da satar mutane kowanne zaman kanshi yake domin in muka duba can a baya ai moto za ta iya lalacewa a wannan gurin kuma da mai motan da direban da yaran shi su kwana a wurin ba abinda zai same su haggari ya waye to amma yanzu ba ma lalacewar mota ba shi da kanji ma ba su son ma ko lafiya lafiya ba su son su biyo wannan sashi din to wannan kuma ya samu asali saboda sakaci da siyasa daga gwamnati da su kansu jami'an tsaron nan
amma ba ganin idan da za a yi gyaran hanyar a rinka wucewa ba ta da tsaye-tsaye ba kila zai rage sace mutane
to yanzu nan titinmu daga nan Kaduna zuwa Abuja an kai matsayin da dole ma ka kaucewa hanya an koma wa jirgin ƙasa ba kyan hanyar ne
ka ya za a yi maganin wannan sace-sace
to yadda za a yi maganin wannan sace-sace gaskiya gwamnati ta duba cikin jami'an tsaron nan ai an dade ana gaya mata ta duba akwai waɗanda suke da ma'amala ko alaka da waɗannan ɓata garin in aka tsananta bincike za a tsatsame su ta nan za a sami sauƙin wannan al'amari
maganar tsarkake tsamin tsaro dai har yanzu ita ce damuwar al'umma a sassan arewacin Najeriya saboda yadda ake yawan sace mutane abin da ya sa wasu daga cikin al'umma ke ganin dole gwamnati ta sauya salo wajen magance wannan matsala ta sace mutanen da ake samu a sassan wannan ƙasa Isa Lawal-Ikara, Murar Amurka, daga Kaduna a Najeriya.